الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها، وهم المؤمنون أولياء الله المتقون، وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلا شينا موجب أنا قوفر قورا أقرن كتنا وانا يمجينا لانا الثلاثة أشرون دواتا المحرم هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبوتايا دقا ليهود دا ثلاثين دقايا، wanda kuma shi ya zo daidai da 5 ga watan 1 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi، wanda aka haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 661، ya bar duniya hijira tana da 728. Wannan kuma shi ne darasinmu na 54 a wannan littafi, a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka. Wannan shi ne na 98. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyya yake magana a kanta ita ce al-mahabba. Ibn Taymiyya yayi magana akan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da san bayin Allah na kwarai, kamar sahabbai da dangin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan dai yana cikin a'malul qulub, ayyukan da zuciya take yi, manyan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa zuciya, ta so Allah, ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta so sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta so dangin sa, ta so bayin Allah na kwarai. Wannan duk yana daga cikin bangaren al-mahabba, wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya so Allah da manzansa, wanda baya san Allah da manzansa ba musulmi bane, wanda baya san kakkab sahabbai gaba daya su to wanda ma ba musulmi bane, ya tattara sahabbai gaba daya yace duk baya san su wannan ba musulmi bane, wanda yake bacin wani daga cikin sahabbai wannan fasiki ne, ko da kuwa ya so wasu in har ya raba abinda Allah madaukakin sarki bai raba ba, ko ya kushe abinda Allah ya yaba, to babu shakka wannan shine kushashe, shine abin Allah wadai. Mun yi magana akan wannan gabar wancan satin da ya wuce. Ibn Taymiyya ya ce وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقد قال تعالى فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى يحبهم ويحبونه mun ji cewa bayan Allah suna san Allah bayan Allah na kwarai suna san Allah wanda wannan wani aiki ne da ya zama wajibi akan duk wani musulmi ya so Allah ya so abinda Allah yake so ya ki abinda Allah baya so ta bangare guda kuma ubangiji shi ma zai so shi sakamakon yana san sa ubangiji zai so shi sakamakon yana san annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ubangiji zai so shi sakamakon yana san bayan Allah waɗanda suke san Allah da manzansa wannan shine sakamakon da bawa zai samu idan ka so Allah da manzansa to kai ma ubangiji madaukakin sarki zai so ka wannan aqida ce ta ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah sifatul mahabba wato sifar so ubangiji yana san bayansa na kwarai kamar yanda bayansa na kwarai suke san shi ubangiji yana san ayyuka na kwarai shi yasa ya ainihin shar'anta wa bayinsa waɗannan ayyuka na kwarai din ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai tsarki da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sifa ga Allah shi yasa ahlus sunna ba su yi wata ba wajen su dangana wa Allah wannan sifa tunda shi ya dangana wa kansa su ce Allahu yuhibbu yuhibbu wa yuhibbu Allah ana san shi shi ma yana so ana san shi bayansa na kwarai suna san shi wayo hibbu shi ma yana san bayansa na kwarai wannan sifa ce da alqur'ani ya fito ya faɗa karara kamar yadda ibnu taymiya ya shiro mana wasu daga cikin ayoyi ba duka ba wasu daga cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suke tabbatarwa da Allah wannan sifa din kuma an san cewa aqidar ahlus sunna ba ta ja da Allah cikin abin da ya jingina wa kanta ba ta tawili da bankara ayoyin Allah su ce sun yi daidai da tunaninsu Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sanin hakikanin zatinsa mu mukan san Allah ne ta hanyar shi ubangiji ya sanar da mu kansa ta hanyar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana ba yadda za a yi ka san Allah ta wata hanya ba wannan ba to ubangiji ya tabbatar wa da kansa sifofi ya kore wa kansa wasu sifofi ka tabbatar masa da abinda ya tabbatar wa da kansa ka kore masa abinda ya kore wa kansa wannan shine hakikanin tauhidi in ana magana akan tauhidul asma'i was sifati ana nufin tabbatarwa da Allah abinda ya tabbatarwa da kansa na sifofi da kore masa abinda ya kore wa kansa kada ka kuskura ka jingina wa Allah abinda bai jingina wa kansa ba kada ka kirawo shi da wata sifar da ba sifarsa ba ka bashi sifar da bai shigantu da ita ba ko sifar da yake akwai ta waya akwai na kasa a cikinta ubangiji madaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wata na kasa daga dukkan wata ta waya ubangiji yana da kamala ta kowane bangare kamala ta zati da kamala ta sifa da kamala ta aiki sifofin Allah dukkan su kammalallu ne haka nan sunayen Allah dukkan su kammalallu ne haka nan ayyukan Allah babu nakata a cikin aikinsa babu makusa a cikin aikin Allah ayyukan Allah cike suke da hikima da gwaninta to duk wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna domin ita ce aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma akan ta shi yasa nan ibnu taymiya ya karkato da akala zuwa ga wannan gaba din mahabbatul rabbi li ibadi yadda ubangiji shi ma yake san bayinsa dalilin da yasa ibnu taymiya ya kawo wannan saboda an samu waɗanda a tarihi suke rika korewa Allah madaukakin sarki al-mahabba min tarafaini suka ce Allah ba a san shi baya so wani zai yi mamaki ya za a ce ba a san Allah bayan da shi yana san Allah to amma kada ka yi mamaki a wannan duniyar ta Ubangiji ta'ala akwai abubuwan mamaki da yawa har ka mutu ba za ka daina jin su ba ilimi ne ka san me ake faɗa dan wata rana kada wani ka ji ya faro ta ka yi mamaki daman akwai can wanda suka yi ta farowar suka ce ba a san Allah Allah kuma baya so Ibn Taymiyyah zai gaya mana dalilin su da yasa suka ce la Allahu la yuhibbu wa la yuhibbu wa suka ce la yuhibbu shi ma baya so wannan aqida ce ta ash'ariya wani zai mamaki ash'ariya wannan dai da ake karantawa a makarantu ake mutum yake tinkawo yace shi ash'ari ne ash'ari aqidatan wani ma zai littafi ce al-ash'ari aqidatan to a aqidar ash'ariya ba a jingina wa Allah al-mahabba ba a cewa Allah yana so domin sun ce ai shi so asalinsa yana samun wato yana samun asali ne daga bukatuwa duk abin da kaji kana san shi kana da bukatar shi ne ubangiji kuma ba ya da bukatar komai dan haka ba zai so komai ba to kaji ta inda suka buddo suka kore abin da Allah ya tabbatar wa kanta suka ce akwai mula'ama tsakanin abin da kake so da kai da abin da kake so wato sai an samu daidaito da dacewa sannan ka ji soyayyar ta samu to shi kuma ubangiji laysa kamithlihi shay'un to tunda babu abin da zai yi daidai da shi har su dace da juna ballantana aji yana so ko ana son shi don haka ba a jinginawa Allah sifar yana so Ibn Taymiyya ya ce to Allah yana son bawansa saboda ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila al-khulla ita ce a'la anwa'il mahabba a larabce soyayya mataki-mataki ne al-mahabba karkashinta akwai anwa da yawa to al-khulla a ce wani khalilun wani to wannan shi ne a'la maqamatil mahabba an kai matuka kenan a soyayya da Hausa mukan ce badadai to wannan badadai din shine masoyi na koli wanda kuma babu soyayya da ta dare wannan Allah ya yi wa Annabi Ibrahim alayhi salam wannan baiwar ya yi masa wannan falalar kamar yadda ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan falalar yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana haka law kuntu muttakhidan ahadan khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila walakin sahibakum khalilur rahman manzo yake da a ce akwai wani da zan mayar da shi badadai wato in bashi wannan matsayi na soyayyar khulla din to da Abu Bakar zan ba mu wannan matsayin sai dai ni khalili na shine ar-rahman saboda ka annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne khalila ar-rahman annabi khalilur rahman Ibrahim khalilur rahman duk cikin annabawa babu wanda ya kai wannan mataki sai su biyu rak Ibrahim alaihi salam abul anbiya sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama muhammadun sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya wadannan su ne suka samu matsayin khulla to kaga khulla a'la al mahabba kololuwar soyayya kenan ubangiji ya tabbatar wa da kansa cewa yana son annabi Ibrahim so na koli kaga wanda zai kore Allah baya so makin annabi Ibrahim wanda ya ce Allah baya son wani kaga ya zama addu'a Ibrahim don yana so ya kore masa falalar da Allah ya tabbatar masa to ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba wannan shine lazimin kaulinsa sai dai idan ya fahimta da tuba ya dawo ya tabbatar wa da Allah sifar da ya tabbatar wa da kansa ya tabbatar wa da annabi Ibrahim alaihi salam falalar da Allah ya masa ya tabbatar wa da manzo sallallahu alaihi wasallam falalar da ya masa in kuma ya kiyaye to kalandar da Allah yake ji ba da wani ba wanda duk ya kore khulla ba lalle da ya kore mahabba ba amma wanda ya kore mahabba ita kanta to khulla ta shiga ciki don ita ce kololuwar mahabba din wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ce suna san shi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu idan kun yarda kun bar addinin ku Allah zai kawo wasu mutanen waɗanda yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son shi kaga ana ubangiji kalara ya sifanta kanshi da wannan sifa ta mahabba fi'li mudari yana kunshe da masdarinsa yana kunshe kuma da zaman dinsa masdarinsa ita ce sifa din al mahabba zaman din kuma shine al zamanul hadir yana son su har yanzu ba wai ya so su ba ya gama ba zai so su nan gaba ba a'a yana son su an gane ko kaga ana akwai tabbatarwa da Allah sifatul mahabba sannan kuma an tabbatar da cewa su ma suna san Allah wa yuhibbunahu kaga an tabbatar da mahabbatul abdi li rabbihi to wadanda ba su yadda da su tabbatar da Allah sifatul mahabba ba ya za su yi da wannan aya ga ta dai karara abin da tace yuhibbuhum wa yuhibbunahu gwari-gwari yana san su suna san shi ka san duk wani yare da ba larabci ba gwaranci ne duk yaren da ba larabci ba gwaranci ne duk wanda ba larabci ba gwari yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san shi yana san su waɗanda ba su yadda da tabbatarwa da Allah sifar so ba sun suka zo wannan aya sai so yuhibbuhum yusibuhum ko yuridu isabatahum, yana son ya sakanka musu, yana son ya sakanka musu, ko yana nufin afwan, yana nufin ya sakanka musu. Sai su fassara al-mahabba da al-irada, wanda kowace sifa ce mai zaman kansa. Allah na iya cewa yuridu isabatahum, amma sai ya ce yuhibbu, ya kawo kalmar mahabba, wanda kalma ce ta larabci sananniya ga dukkan wani balarabe, ko yau ya shigo gari, ko yau ya ji ana karanta Qur'ani bai taba ji ba, ya ji kalmar yuhibbu ya san me take nufi, yuridu kuma ya san me take nufi. Kaga sai suka faɗi lazimul mahabba, lazimul mahabba shine a sakanka musu, amma ba wannan shine kadai mahabba ba. Ta yiwu kana san mutum baka taba masa komai ba, kuma ba sharadi ba ne dan akwai so, kuma a ce akwai wani abin da zai biyo bayan so. La shakka, so yana haifar da wasu abubuwa na insani, na karramawa, na kyauta, duk so na haifar da wannan. Amma akan yi a samu san ba a samu wannan ba, wani zaka ji kana san shi amma Allah bai hada ko har da zaka iya masa wani alkhairi ba, har zaka iya bashi wani abu, amma wannan baya kore baka san shi, ba wanda yace yake baka san shi. Saboda kaga ashe soyayya daban, sakankawa kuma daban. Inda zaka duba tafsirul jalalain da ake karanta duk dun Ramadan, duk inda kalmar yuhibbu ta zo ana fassara ta da wannan ne, ko yusibu ko yuridu isabatahu. Wannan mai tafsirin ahlus sunna bai sani ba cewa tawili ake, shi ma sai ya bi haka ya rubuta, saboda wani abu ne wanda yake a lungu, in ba amma karatun sa ba lallai ka gane ba, sai kaga ai dai yana daga cikin tafsirin da ƙarin bayani. To duk inda kaga an sa yuhibbu an sa yusibu, to tawili aka yi, kokarin kawar da sifatul mahabba ne anillah. Bil munasaba su yi iya rubuta wannan littafin yana ɗan shekara 20, to yana matashinsa ya yi littafin jalako, ba shi kadai ya yi ba, shi ne Jalaluddin al-Mahalli. Jalaluddin al-Mahalli kuma ya fara da Kafini zuwa Nasi, daga Kata Suyuti, kuma da yana Suyuti kuma ya dauko daga Bakara ya haɗe shi, amma lokacin yana ɗan shekara 20, wato kaga bai ma gama haɗuwa a ilimin ba. Saboda haka yuhibbuhum sai su yusibuhum, wannan wanda shi ne tawili da suke wa mahabba. To wa yuhibbunahu fa, waɗanda su kuma ba sa tabbatar da sifatu abin da mahabbatul ibadi, al-ash'ariyawa suna tabbatar da mahabbatul ibadi lillah, amma ba sa tabbatar da mahabbatul lahi li ibadihi, a bambance wannan. Akwai al-jahmiya, wanda Ibn Taymiyyah zai yi bayanin su gaba ɗaya suke korewa Allahu la yuhibbu wa la yuhibbu. To in suka zo wa yuhibbunahu sai su ce wa yuhibbuna ta'atahu, kaga ba zatinsa suke so ba, da'atsa suke so. Kaga wannan tawili ne, Ubangiji madaukakin sarki yana iya fadar hakan, amma ya kawo wannan jumla din, ko Ubangiji madaukakin sarki ba zai rika yin magana da ta batar da mu ba, ya san magana za mu fahimce ta wanda ma'ana, kuma ma'anar nan fata ce, kuma Ubangiji yayi haka. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, alqur'ani littafin shiriya ne, shiriyar ba zuwa ga hanyar da tafi dai zama daidai. To ba zai yi ba a ce ga lafazin da yafi zama daidai, yafi dacewa, kuma Ubangiji ya bashi yayi wani lafazin da zai zama maka dungu ka rike iska, tare da cewa ba shi ake nufi ba. Wa qala ta'ala wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ku kyautata, lalle Allah yana son masu kyautatawa. Yace wa ahsinu, ku kyautata, me za ku kyautata? Ubangiji ya shafe maf'ul din dan abar abun a haka a bude, duk wani nau'i na insani kawai kai, ka kyautata wa iyayenka, ka kyautata wa danginka, ka kyautata wa mabukaci, ka kyautata wajen cinikinka, wajen kasuwancinka, wajen shugabancinka, an bar abin a haka dan anwa na ihsan da yawa ya shigo karkashi. Wa ahsinu, ku kyautata, duk abin da ku san kyautatawa ne ku yi. Inna idan ta zo ba'da al-amri ko ba'da an-nahi tufidu at-ta'lim, inna Allaha, saboda Allah yuhibbul muhsinina, yana san masu kyautatawa. Kaga anan Ubangiji ya rataya mahabbarsa ga wasu bayinsa na kwarai, su ne masu kyautatawa. Ya ce waɗanda suke kyautatawa yana san su. Kyautatawa mataki-mataki ne, kamar yadda muka sani, wani ya zo wani kyautatawa, wani yana kyautatawa iyalansa amma ba kyautatawa maƙotansa, wani yana kyautatawa iyalansa da maƙotansa amma kuma ba lallai ya kyautata ma wanda nesa ba, wani yana kyautatawa a komai amma a cikin harkar kasuwancinsa ba ihsani, wato zaka samu wani ya hada dukkan anwa'in kyautatawa, sannan a wajen kyautatawar ma wani ya bi wani, wani ya tashi kyautatawar zai kebo da babban mataki, wani kuma zai dan irin da halau garaman nau, kaga kyautatawar hawa-hawa ce. To kuma sakamakon kyautatawar shine mahabbatullah, mahabbatul muhsinin, ko wanda duk ya kyautata ubangiji zai so shi. Anan kenan tunda masu kyautatawar hawa-hawa ne, kaga mahabbar ma za ta zama hawa-hawa. فتتفاضل محبة الله لعباده حسب تفاضل أعماله. وغدن يد أيوكا سسكي وني أيك سيافن وني توحكا ننسعك مكم ما نون زيفن وني. أم دانيكو ناكم ألا يلاسو سنن محبة تاشي تتفاضل بحسب تفاضل متعلقاتها. وغدن يد أبند ذا أكو تتاوى أبند ذا أسوطين يزما وني أفون وغدن يد سوء دعو بنجي زي كسنتي. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين كي آدلتي للي ألا يلا سمى سآدلتي. القسط شنع العدل المقسط شنع العادل. أما كلمة المقسط القسط هو الإقصاب وأن كلمة آدلتي أنا وأن اللفظي tafi kamala sama da kalmar al'adil, shi yasa baya daga cikin sunan Allah al'adil, amma yana daga cikin sunan Allah al-muqsit. An gane ko? Saboda kalmar al-muqsit al'adil ne wa ziyada, adalci har da duriya, hatta kari akan abin da ka san ana cewa adalci, da kari na kyautatawa na tagomashi akai, sai ki zama abin nan. Aqsaba yayi adalci, adalin ake muqsit, kasaba kuma yayi zalunci. Kaga kawai alhamza ce aka cire sai ma'anar ta canza, kasaba yayi zalunci, aqsaba yayi adalci. Al-muqsit adali, al-qasitu az-zalim, wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hataba. Kaga anan ma Allah ya tabbatar da kansa sifatul muhabba, yace yana son masu adalci. Fa atimmu ilayhim ahdahu ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqina, lalle Allah yana san masu tsoron sa, masu takawa. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqina, inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa, lalle Allah yana san wadanda suke itali, suke yaki a cikin tafarkin sa, wato wajen daukaka addinin sa, sahu sahu ka annahum bunyanun marsus, kai kace wani gini ne wanda yake damfara da juna. بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين, وأن دك يشكى الكورنسا سنة يتقوى تولد الله هنا ثم ستقوى كاكا دك وأن دن آيون سنة ثبتت صفة ولا رئيسة صفة المحبة سوناك أبنجد هنا ثم باين سنة قولي. وأما الأعمال التي يحبها الله أيوكا دع الله مأوكين تركيكيسو هنا ثم باين سنة قولي كما هنا ثم قصو أيوكا نقولي من الواجبات نواج نواجبي والمستحبة دا أيوكا دا سكي مستحبيني الظاهرة والباطنة نفيلي دا نقوي فكثيرة معروفة أبني ميوى قوى ياسني جكا ولا أيكي نقلي سواء نقويني وانا يتعلق دا زوتيا كما التوهيدي كما الرجائي وتوكلي دا الله دوان أنا الله أنا سنس لأن الله يحب المتوكلي الله أنا سمع ستوكلي توكلي أيكي ننبادني هكذا أيوكا نظاهر كما رسالة kamar azumi, kamar zakka, duk ayyuka ne na zahiri. Allah yana son waɗannan ayyukan, shi yasa ya umarce mu da su. Ihsani, ubangiji yana son ihsani. Kyauta, ubangiji yana duk wani aiki mai kyau na zahiri da na baɗini, ubangiji yana son su. Wa kadhalika hubbuhu li aliha, hakanan ubangiji yana son masu wannan ayyuka. Wa humul mu'minuna awliya'ullahi almuttaquna, waɗannan su ne mu'minai waliyan Allah masu tsoronsa. Don haka dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa, Allah maɗaukakin sarki yana san shi. Wa hadhihi almahabbatu haqqun, Ibn Taymiyyah ce wannan so din na Ubangiji ga bayansa da ayyuka na ƙwarai gaskiya ne, ba kamar yadda wasu ke korewa Allah ba. Ibn Taymiyyah ce a wannan gaskiya ne, kama na faqa biha alkitabu was sunna, kamar yadda alqur'ani ya furta haka, sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ma ta furta wannan. Walladhi alaihi salaful umma, abinda magabata suke kansa, wa immatuha, da limaman magabata din, wa ahlus sunna, da ahlus sunna gaba daya, والحديث مبيا ده مبيا حديث منذ صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخ الدين المتبعون ده دكان شيخوني ده الدين وداد اكي مسو بيهيا واتو شواغبني وإمة التصوف حما لإمامان سوفانشي أبين ده سكي كي أن الله سبحانه محبوب بذاته هكا نقو لذاته كاتلنا ودك بناك دبا أن الله محبوب لذاته محبة حقيقية وبنجدي أنا سنسى saboda wato ana son sa saboda zatin sa so na hakika bal hiya akmalu mahabba ka so Allah saboda zatin sa na'am abubuwan da ubangiji zai yi maka na kyautatawa na ihsani na ni'imtawa babu shakka za su ƙara maka wannan so da kake yi wa Allah amma kada su zama su kadai ne dalilin da zai saka so shi ta yadda idan wani abu ya na ƙasa daga cikin abin da yake baka sai so sannan ka shi ba na ƙasa in ya ragu san kai ragu in ya karu san kai karu kaga wannan akwai illa a ciki a ce kana san Allah saboda kana samun kuɗi randa samun naka ya danyi ƙasa kaga kenan san naka zai yi ƙasa kaga bai dace ba ko dan ya baka lafiya kafi kowa lafiya kakan yi shekara da shekaru ba ga asibiti ba sai wannan ƙasa kai ta gode wa Allah kullum alhamdulillah randa kuma ubangiji ya waiwayo ka yana ɗan taɓa ka sai kuma ka fara jin cewa ya haka kuma sanda kake masa kuma ya riƙa rabuwa to wannan ba shi ne kamala wajen san Allah ba ka so Allah dan shi ne Allah kowane irin hali kake ciki kawai san ya zama yana nan ba laifi ya yi ta hauhawa amma kai da riƙa yin ƙasa ba laifi san ya yi ta hauhawa saboda wasu dalilai amma kada ya rika yin kasa saboda kawai ka samu wata matsala wa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah kada ka zama haka wani abu ya same ka kuma ka sa fitinar mutane kamar azabar Allah don haka wannan shine abin da duk malamai na kwarai tun na farko har na ƙarshe na kowane nau'i fanni daga cikin fannonin ilimi suka yi ittifaki akan sa cewa ana san Allah ne lizatihi saboda zatin sa shi yasa hadisin da yazo baya muka ce bai inganta ba sanadan wa matnan ahibbullaha lima yabzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bi hubbillahi wa ahibbu ahli baiti bi hubbi wannan bai inganta ba kuma Ibn Taymiyyah shi da kansa a cikin minhajus sunnah kamar yadda muka faɗa ya ce wannan bai inganta ba isnaduhu da'if fa inna Allah yajibu an yuhabba lizatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan liihsani ibn taymiya ya kore wannan yace bai inganta ba kuma Allah wajibi ne a so shi dan zatin sa duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsanin sa ibn taymiya ce bal hiya akmalu mahabba wannan soyayyar da zaka yi wa Allah dan zatin sa ita ce kowace soyayya kamala fa inna haka ma qala ta'ala kamar yadda Allah yace wal ladina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da yadda suke san komai وكذلك هو سبحانه وتعالى يا اخي يا وجهك قرنتو
وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبه حقيقيه
تو كغني دا بها كبن نعم وكذلك هكذا شي ما ubangiji yana san bayan sa yuhibbu ibadahul mu'minin yana san bayan sa mu'minai mahabbatan haqiqiyya so na hakika babu tawili babu kwana babu bankar nasi yana san bayan sa so na hakika kamar yadda su ma suke san shi so na hakika an gane ko sai ce mai
wa ankarat al-jahmiyyah haqiqatan mahabbati min at-tawqif sa'an minhum anna al-mahabbata la takunu illa li munasabatin bayna al-muhibbi wal-mahbub wa annahu la munasabata bayna al-karim wal-muqaddas tujibu al-mahabba وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن جرهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله التصري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن جرهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره ونازر عليه وإليه ضيق طول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع أمر بن أبي وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقي بالمعمول حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك.
ما لن يتي وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين أما مبيا جهم ابن صفوان سني إنكار سمو سنتا حقيقر سو daga bangalorin biyu, bangalorin guda biyu su ne bangaren bayi ga Ubangijinsu, bangare guda bayi suna kan Ubangijinsu, jami'a suka ce ba za su yi ba, bawa baka isa ka so Allah ba. Sannan ta bangare daya kuma mahabbatul ibadi, mahabbatullahi li ibadihi, san Allah ga bayan suka ce a Ubangiji ma baya san bayansa. Ibn Taymiyyah ce haka jahamiyawa haka suka faɗa. Zaman minhum, domin suna riya cewa annal mahabbata la takunu illa li munasaba, baiwa a samu mahabba a samu soyayya sai dan wata munasaba, wata dacewa tsakanin mai so da wanda ake so, akwai wani abu da suka dace a kansa, to wannan zaka sa wannan ya so wannan, wannan ma so wannan. Suka ce to shi Ubangiji babu wanda za a ce yayi daidai da shi ko wani yayi daidai da Allah, don haka kenan babu soyayya tsakanin Allah da mahluk, tsakanin al-khaliq wal mahluk. Sai suka ce illa li munasabatin bainal muhibbi wal mahbub, sai da wata munasaba da ke tsakanin al-muhib wanda yake so da wanda yake so. وانه لا مناسبه بين القديم والمحدث, فكتي باب مناسبه فكانن ودا yake kadimi ba shi da farko ba shi da karshe, wal muhdath wanda yake fararre ne kuma mai karshe. Tujibul mahabba, babu wata munasaba da za ta wajabta soyayya tsakanin su. Don haka da suka yi amfani da wannan logic na hankali sai suka rushe sifar mahabba, suka kore ta daga Allah. To kaga yadda hankalin dan adam yake burma shi wani lokaci, da zarar mutun ya aje nasi go gefe guda yace zai yi lissafi ne da hankalinsa, to zai yi tirkaniya, dan zai su kwana yayi wani guri wanda cikinsa anan zai halaka. Shi yasa ko me kake yi to kakka aje nasi guri guda, ko me kake yi kakka aje nasi guri guda, ba laifi nassin nan kai kokarin fahimta sa da hankalinka. Ubangiji ya baka guzurin hankali domin kai amfani da shi wajen gano abin da Allah yake gaya maka, amma kada kai amfani da kwakwalwarka da kwanyarka da makaman hankalinka dan ka rushe nasi. Nasi shine a gaba ba hankali ba, hankali yana nasi ke yi wa hankali jagora, amma da hankali ba ya yi wa nasi jagora. To amma su waɗannan tunda sun mayar da cewa hankali shine jagora, nasin shi ma yana raka shi ne, sai ya zamana duk abin da ya ci karo da hankalin ɗaya daga cikinsu sai ya sa ƙafa ya shure shi, ya taki ya ce bai yadda ba. Don haka ba a kiyasta nasi da hankali, babu shakka dukkan wani kyakkyawan hankali lafiyayye to baya saba wa nasi, zai fahimci nasi ya kuma fahimci hikima da take karkashin nasi, wato nasi ba zai saba wa lafiyayyen hankali ba, amma zai iya sa hankali kuma cikin ɗebuwa ya kasa ganowa, amma wani kuma ya masa bayani, ya yi masa bayani sai kuma ya gane. Shi yasa ba daidai bane kace shari'a sabanin hankali, a shari'a ba ta saba hankali, sai dai wani lokaci ta dima wuta hankalin ya dima wuce ya kasa gane ina aka nufa, amma da ya masa bayani sai da hanya, amma ta saba masa an gane ko. Shi yasa Allah yake kira zuwa ga hankalta, la'allakum ta'qilun la'allakum tatafakkarun, inda a ce hankalin daban shari'ar daban, yaushe Ubangiji zai rika cewa ku hankalta mana, wa ma ya'qiluha illa al'alimun, dan me Ubangiji zai raba fahimta shari'a da hankali in har ya zan hankalin ya saba wa shari'a, dan ka kuskure ne. Shi yasa Ibn Taymiyyah yayi wa wake kan littafin nan nasa Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql, yana nan an buga shi 11, wato iji wato karan hankali, karan hankali da nafsi ya ije shi ya ture shi, duk kuma radda yake yi wa Surazi, Fakhruddin Razi ko Ibn al-Khatib da magoya bayan su waɗanda suke ganin cewa hankali shine jagora, shine jagaba, nafsi zai biyo bayan sa ne. To yayi ma wannan tunanin kata-kata cewa nafsi shine a gaba, hankali zai biyo bayan nafsi ne, kuma in kaga an yi abu ka gane ba to ka tuhumi hankalinka, ka tuhumi hankalinka, ba wai nassin zaka tuhuma ba. To amma su waɗannan tunda sun riga sun sanya hankali shi da ke tsara musu shari'a, sai ya zamana kuma an yi ta samun abin nan. Ka duba duk abin da kawai hankalin ɗan adam ne ya kawo shi, sai kaga ana ta samun rudani a kanta, yau a faɗa gobe kuma ka zo ana gyara, jibi kuma a zo a ce bai yi ba, kana da gaskiya constitution yadda kullum constitution ta yake
kullum sai da
a ce kaza ba haka ya kamata ba a take zama a take tsara shi wani ma in yazo ya ci karo da nashi hankalin ko da rashin maslahar shi ma ya take kwance shi to haka za a yi tai amma dan Allah yana ne yadda yake ba zai canza ba mana yake wa kana awwalu man ittada hadha albid'ah fil islam huwa al-ja'l ibn dirham farkon wanda ya kawo wannan bid'ar a musulunci wacce bid'a yake nufi bid'atut ta'til bid'ar rushe sifofin Allah bid'ar cewa ba a jingina wa Allah sifatus subutiyya sai dai sifatus salbiyya duk sifofin da zaka tabbatar wa da Allah sai suka kore sai dai kawai ka ce ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane sune sifatus salbiyya Allah ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba zaka wani gani yake kamar yaban Allah yake yayi ta korewa ba kaza bane ba kaza bane wannan ba tun baye bane farkon wanda ya fara assasa irin wannan bid'a a musulunci a tarihin musulunci shine wani mutum da ake kira Al-Ja'd ibn Dirham Al-Ja'd ibn Dirham ya zo a zamanin tabi'ai amma asalin sa mutumin Farisa ne mutumin Iran ne ba Farisi ne kuma ya shigo musulunci amma da aqidarsa ta Farisanci aqidarsa ta maguzanci saboda ka wannan aqidar ta maguzanci sai ta yi masa tasiri kuma bai barta ba wanda ita ce sai ta masa wato driving har ya kai shiga korewa ubangiji wasu sifofinsa akwai sanda Wahab ibn Murabbi abinnan Wahab ibn Murabbi yake masa wa'azi ya ce da shi Shah qabbal ahabbu ilayya mimma tad'uni ilay Shah da yaran Farisanci yana nufin sarki wato sarkin su da maguzawa yace ni sarkin mu da maguzawa na yafi soyuwa gare ni saboda abin da kake cewa in karba ko in yadda da shi dan yakan je ya same shi ta kokarin sai ya canza masa fahimtar sa wato shi Ja'ad ibn Dirham yakan je ya same shi ya samu Wahab akan sai ya canza masa fahimtar sa ya daura shi akan fahimtar ta'til wato rushe sifofin Allah to shi kuma Wahab ibn Munabbi sai ya dinga masa wa'azi karshe sai ya ce ka ga ni sarakunan mu na maguzawa na fi son su saboda abin da kake gaya min dinnan don haka wannan mutum shi ya shigo musulunci ya kuma assasa wannan bid'a fi awa'il al-mi'ati thaniya a farko-farkon shekarar hijira ta 200 malamai sun yi tarjama ta kamar Az-Zahabi a cikin Mizan al-Itidal da Ibn Hajar a cikin Lisan al-Mizan gabanin su irin su ta Ibn Kathir irin su Ibn al-Athir duk sun yi tarjamar wannan mutum sun dan faɗa abin da suka sani na labarin sa shi wannan mutum shi ya fara riya cewa lam yattakhid Allah Ibrahim khalila Allah bai rike Ibrahim ba dadai ba shi ya fara cewa lam yukallimu Allah Musa taklima Allah bai yi magana da Musa ba yana da zandaka iri ayyukan zandikanci akwai sanda ma ya taba daukan kwalba ya zuba kasa ya zuba ruwa a ciki ya ajiye bayan an ta dade ajiye haka sai ya zazzage sai ga tsutsotsi sai ya ce to shi ma ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi shi ne da an gaya wani malami ya ce to a gaya mata ya gaya mana namiji nawa ne a ciki mace nawa ce sai da jiya da ce su a ce bayanin su nawa ne kuma namiji nawa aka samu ko mace nawa aka samu kuma duk wanda ya kama hanya ya yi nan ya kira shi ya dawo to kaga shaitani ba zai iya ba ba ga wannan zindikanci ne ya danganta kansa wato daidaita kanshi da Allah ya ce shi ba ya yi halitta kamar yadda Allah ya yi to wannan zindikancin nasa da ya yi yawa shi ya sa Hisham ibn Abdul Malik don a zamanin Hisham ibn Abdul Malik ne ɗaya daga cikin khalifofin daular Bani Umayya sai ya fatattake shi shi da ya fudo kufa a nan kufa ya haɗu da wani da ake cewa Jahab ibn Safwan sai masa barbarar tunaninsa shi ma sai ya tafa sai ya zama nashi sai ya zama mabiyin shi karshe ya je abin nan ya je abin nan Abdullahi ibn abin nan Khalid ibn Abdullahi al-Qasri shi ya kama shi ya yanka shi saboda zindikancinsa saboda kullum rushe addini yake kana cikin al'ummar musulmi kuma kana mata barna irin wannan gara ya zama dan fashi da ya zama yana lalata aqidar musulmi. To idan har za a kashe dan fashi, wannan shi yafi dacewa a kashe. Saboda haka Khalid ibn Abdullah al-Qasri ranar Idi babbar sallah bayan yayi huduba, an yi sallah ya abinda yayi huduba ya gama, cikin hudubar da yake cewa dhahu taqabbalallahu dhahayakum, ku tafi ku ilayya, ko Allah ya karbi layyarsa, fa inni mudhahhin bil ja'd ibn dirham, ni zan yi tawa layyar da wannan arna. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila, yana riya cewa Allah bai riki Ibrahim khalil ba, wato ba dadai, wa lam yukallim Musa taklima, ko bai magana da Musa ba, saboda haka sai ya sauko ya yanka shi. To wannan shine abin da Abdullahi ibn Khalid Khalid ibn Abdullahi al-Qasri yayi, wanda a lokacin sarki ne abin nan a Wasit, yayi laye da Al-Ja'ad ibn Dirham, wanda duk wani wanda yake son sunna a lokacin sai da ji dadi, saboda an cire musu wata guba, wata annoba da ta addabe su shekara da shekaru, sun rasa ya za su yi da ita. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin nuniyarsa al-mashhura yake cewa walida dhaha bi ja'd Khalid al-Qasri yawm dhaba'in al-qurban, yace idh qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa al-Kalim al-Jani shakara dhahiyata kullu sahib sunnatin lillahi daruka min akhi al-qurban. Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa dukkan wani mai sunna ya ji dadin wannan, shi yasa a tarihi kowa yazo sai ya faɗi wannan kissa, don cewa an samu takaddama daga baya-baya wajen ingancin kissa, wasu sun ja da cewa bata inganta ba, kamar mashhur Hassan Salman a cikin littafin Qasasul La Tathbut aw Qasasul La Tathbut ya rubuta cewa bata inganta ba, wasu daliban su suka goya masa baya, amma wani malami ya yi masa raddi, ko ince wasu malamai sun masa raddi, kamar Dr. Muhammad Khalifa At-Tamimi ya masa raddi a cikin wani littafi da ya sa suna maqalatu at-ta'til wal ja'd bin dirham, inda ya bada tarihin Ja'd ibn Dirham, sannan kuma ya kawo wannan magana ta su waɗanda suke kore kissar. Abinda kissar za ta nuna maka hadarin bid'a, to bid'a hadari ce. To kaga a musulunci idan mutum musulmi ya shiga hannun arna, suka ce sai ko dai ya kafirta ko su kashe shi, musulunci ya halatta masa ya faɗa abinda suke so ya faɗa, dai ya kubutar da ransa, ba haka bane? Haka ne, sai ko mutum ya zagi manzon Allah ko su yanka shi, musulunci ya halatta masa dan ya san abinda yake a zuciyarsa, ba haka bane? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Wannan mutum Ja'ad ibn Dirham, Ja'ad ibn Dirham zai iya cewa ya tuba, zai iya cewa kuskure da a kyale shi, zai iya cewa kuskure yake dan a kyale shi, amma yadda ya mutu akan bid'a, yayi sai ya rasa ransa, kalma ɗaya zai faɗa a kyale shi in ya so ma ya gudu, ba'udullahi wasai ya je wani guri ya ta bid'arsa, amma ya yadda ya mutu akan bid'a, kaga wannan yana maka hadarin bid'a. Shi musulunci kaga ba ya je faɗa cikin wannan hadari, an buɗe ba kuma, amma bid'a kaga ta jefa shi cikin wannan hadari. Thumma nazala fa dhabahu, ya sauko ya yanka shi. Wa kana qad akhadha hadha al-madhhab anhu al-Jabu ibn Safwan, al-Jabu ibn Safwan ya dauki wannan mazhabar shi ma daga wajen Ja'ad ibn Dirham, wato shine malamin sa akan wannan mazhabar. Shi wannan Al-Jahm ibn Safwan shi yake jingina wa dungurungun mazhabar, a ce Al-Jahmiyya mabiya Ja'ad ibn Safwan, amma shi ma malamin sa a cikin wannan aqida shine Al-Ja'ad ibn Dirham. Fa azharahu, sai ya karba aqidar ya fito da ita karara, wa nazara alayhi hayr ayin tarka tattaunawa, yana jahiya da mutane akan aqidar, wa ilayhi udifa qawl al-Jahmiyya, zuwa gare shi aka jingina qawlin Jahmiyya, yake cewa wannan magana ce ta mabiya Jahm al-Jahmiyya. To shi Jahm ibn Safwan al-Samarqandi al-Rasibi, kasancewarsa shi ne wanda ya kara fito da mazhabar, ya yi mata kuskure ba ya mata kare-kare, saboda haka sai aka jingira masa shugabancinta, ba ta samu mabiya ba, ya shiga nan ne ya shiga nan a boye, yana kokarin yada ta. Amma shi Jahm lokacin da ya karba aqidar, lokacin da suka haɗu da shi Ja'ad ibn Dirham a Kufa, ya bashi aqidar, sai zan yana fitowa fili karara, yana ga mutane huduba da wannan aqidar, kuma yana kokarin jawo mabiyansa. sannan ya shigar da wasu abubuwa sababbi a cikin wannan aqidar, saboda haka sai ya zama shugabanta. To shi ma dai karshen sa kashe shi aka yi, kamar yadda aka kashe ubangidansa Al-Jahm ibn Safwan. Sai shi dalilin kashe shi shi da ya haɗa kai da wani ɗan tawaye a lokacin, akwai wani ɗan tawaye da ake kira Al-Harith ibn Suraij. Al-Harith ibn Suraij ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa sarakunan Banu Umayya tawaye, suka shiga suna yaƙarsu a garuruwa har suna cin wani garuruwa na daular Banu Umayya da yaƙi. To lokacin da shi Ja'far ibn Safwan ya haɗu da wannan, sai ya zama sakatarensa, saboda shi Ja'far ibn Safwan an ce mutum ne mai baki mai fasaha. Saka duk inda ya zo ya yi magana sai ya ji hankalin mutane, saka sai ya tafi da wasu masu raunin tunani, masu raunin imani. To duk wanda yake sha'anin harkar siyasa da abin da yana son mai baki, komai lalacewarsa. Ko da mutum yana da manufa mai kyau, inda zai shiga harkar siyasa da mulki ƙarshe, sai kaga ya jawo wasu baraburbi batattu sun zama ci tare da shi, saboda wai su amfane shi a wani a wata harkar. Kamar za ka ga ɗan siyasa ya tara ƴan daba a gidansa, ɗan ƴan mai kuke ce musu ɗan ƙauraye ko, to ka gani haka nan in ba siyasa yake ba abin da ya dace da ƙaura, amma tun da ya shiga siyasa ƙaura ya zama nashi. Saboda haka shi wannan mutum sai ya jawo Al-Jahm ibn Safwan duk da lalacewarsa da gurɓacewa aqidarsa, saboda yana da baki zai tsaya gaban jama'a ya yi magana nan da nan ya tafi da hankalinsu. Sai ya mai da shi shi ne sakatarensa ma, duk wasu harkokin rubuce-rubucensa shi yake masa. To lokacin da aka cimma wancan mutum, Nasr ibn Sayyar ya cimmasa ya kashe shi, sai ya zama da shi Ja'far yana nan. Shi ma daga baya ɗaya daga cikin sarakunan Khurasan wanda ake kiran shi Salm ibn Ahwaz, shi ma ya kashe Ja'far din. To shi ma aka tashi ta kare, kaga isnadi da yana fitowa na ita wannan bid'a din. Za a samu Al-Ja'far ibn Dirham ga kuma Ja'far ibn Safwan a gurin shi ya karba. To shi wannan Al-Ja'far ibn Dirham sun ce kamar da wasu littattafan tarihi suke faɗa, ya samo aqidarsa shi kuma daga wani da ake kira Aban, ake kiran shi Aban ibn Sam'an, abuwan ake kira nan ake kiran shi Aban ibn Sam'an. Shi kuma ya samo aqidar shi daga wanda ake kira Talut, shi kuma Talut din ya samo aqidar sa daga Labid ibn al-Asam da Yahudan nan na Madina da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihi. Saboda kaga ashe salsala ce Yahudiya, isnad ne Yahudi. Zaka aqidar ta'til, aqidar sifo roshewa Allah sifofinsa da korewa Allah sifarsa, asalinsa kaga daga inda ta fito, ba Yahudi daga dan uwansa, ba Yahudi, ba Yahudan ma ba karamin ba Yahudi ba, ba Yahudan da ya niyyar kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan ai a cikin Yahudawa shine number 1 miyagun Yahudawa. Daga Talut zuwa Aban ibn Sam'an, shi kuma yayi wa shi Al-Ja'far ibn Dirham. Sannan zaman Al-Ja'far ibn Dirham a Harran, Harran da muke cewa Al-Harrani, Harran a wancan lokacin akwai sa'iba irin waɗanda suka bar suke bautar, waɗanda suke bautar taurari su ne sa'iba, sabi'a, afwan sabi'a. To wannan Harran kamar gari ne nasu, suna da yawa a gurin. To a gurin su kansu ya samu wasu abubuwa da ya ƙara a cikin wannan aqida din. Saboda kaga ashe aqida ce ne da bata samu asali da kyakkyawan makwanci ba. Shine ma da yake su banta kada zalika ila al-mu'tazila. Sannan wannan aqida ta rushe sifofin Allah daga wajen Ja'far ibn Safwan, sai kuma ta fada cikin mu'tazilawa, ta shiga cikin mu'tazilawa atba'i Amr ibn Ubayd, mabiya Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd ɗaya daga cikin masu ibada ne, ɗaya daga cikin masu ibada masu zuhudu na Basra, yana cikin almajiran Al-Hasan al-Basri da shi da wani mutum da ake kira Wasil ibn Affan. Waɗannan mutane guda biyu duk suna cikin almajiran Al-Hasan al-Basri, suna zuwa darasinsa, suna sauraron karatunsa. Kusa Al-Hasan al-Basri a wannan zamanin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke kamar jami'a ce, kowane fanni kake so ka samu za ka samu a wajensu. Don haka dukkan wata bukata da kake da ita ta ilimi, ta fanni, zaka same ta a gurin Al-Hasan al-Basri. Don haka zaka samu al-fuqaha, zaka samu al-muhaddithun, zaka samu al-mu'arrikhun, zaka samu az-zuhad, zaka samu al-lughawiyyuna, masu neman lugha, duk abin da kake so zaka samu a wajen Al-Hasan al-Basri, saboda ka jami'a sun ce ta taharrak, jami'a ce mai motsi, mai tafiya da kafafuwanta. Duk wani department akwai a cikin ilimin Al-Hasan al-Basri, zaka ana taruwa a wajen, sannan gashi mai wa'azi ne, mai wa'azi ne, kalmomin da suke fita daga bakinsa malamai sukan ce ka anna takhruju min mishkatin nubuwa, saboda dadinta wani abin sai ka dauka hadisi. Shi yasa rauna na in suka ji magana sau lokaci sai su sa hadisin manzo Allah ya jawo, sai su ce hakan ya ruwaito daga manzo Allah ya ce kaza, ko magana ta ce, saboda dadinta. Laysa al-imanu bit tahalli wala bit tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Kaga wannan magana Hasan al-Basri ce, wasu daga cikin du'afa'u rauna na suka ji ta sai suka zance cewa maganar manzo Allah ce, saboda haka sai suka kara manzo Allah a cikin isnadin. Amma malamai masu bin kwakwafi da diddigi da kalele cewa sai suka gano ga yadda abin ya faru, Al-Hasan al-Basri shi ne mai wannan maganar, ba manzo sallallahu alaihi wasallam, saboda daɗin maganarsa, wanda bai sani ba sai da cewa ai hadisi ne ma ja, kamar yadda wasu jahilai da kaja larabci sai ce sadaqa Allahu al-aziz. To waɗannan mutane guda biyu, Wasil ibn Aba da Amr ibn Ubayd, suna halartar majalisin kai lokaci ya yi, suna halartar majalisin Al-Hasan al-Basri. Wata rana sai aka zo aka tambaye shi game da mutumin da yake fasiki ne, wato ya aikata kabira, meye makomarsa? Mutum ne musulmi kuma sai ya aikata kabira, ya sha giya ko ya sata ko ya zina, yaya matsayinsa? Sai Al-Hasan al-Basri ya ce mu'minun fasik, mu'mini ne amma fasik, wato wannan fasikancin ba zai raba shi da asalin imaninsa ba, ya mai da shi kafiri. Yana nan da imaninsa, asalin imaninsa yana nan, amma kuma fasiki. To ashe wannan ansa ba ta yi wa Wasil daɗi ba, sai tashi ya ce ya za a ce mu'minun ne fasik, ai ba za ta yiwu ba, ya za a ce masa? To ya ce fi manzilatin bainal manzilatayn, shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba, yana nan tsakatsakiya, ba za a ce masa mu'mini ba, kuma shi ya ce ba zai ce da shi kafiri ba, kamar yadda su kawarij a gurinsu kafiri za su ce masa kai tsaye ba wata kwana, amma shi ya ce a shi ba zai ce kafiri ba ne, yana nan a kan katanga, shi bai jira nan ba bai jira can ba. Lokacin Al-Hasan al-Basri ya kokari ya fahimtar da shi, sai ya tsibiri kawai, ya ce shi ita wannan shi ne ansar da ta dace, ce to haka je layira fa, ya ce zai shiga wuta, in ya shiga zai fito, in ya ce zai fito kaga ya yadda mu'min, akwai imani, don ba wanda ba imani ba zai fito ba, zai fito sai ce ba zai fito ba, kaga sai ya haɗe da kawarij a lahira, a nan duniya ya ki yadda ya shiga cikinsu, ya ce da mutumin nan kafiri, a lahira da ya tambaye to a lahira in ya shiga wuta zai fito, sai ya ga in ya ce zai fito kuma ya warware asalinsa, ya warware aqidar, sai ce zai dawo ba wuta, sai dawo ba wuta, kaga kake kafiri ne ka huta, wai ya masa dan rangwame ne, in ya ce kafiri ne kaga za a yi masa hukuncin kafirai ne a nan, ba za a bashi aure ba, ba za a aure in mace ce ba za a aure ta ba, ba za a masa sallah ba, in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba, duk dai abin da babu tsakanin musulmi da kafiri ba za a yi ba. To shi tunda bai ce kafiri ba ne kaga babu wannan hukuncin, ya masa dan sauki-sauki, amma aka je lahira ya ce to sai in ya shiga wuta sai abin nan har abada, kaga wannan saukin banza ne. To tun daga wannan lokacin sai ya yi kokari ya ja Amr ibn Ubayd, wanda Ibn Taymiya yake magana a kansa, sai ya ja shi ya rika masa barbarar wannan fikira din, sai suka koma gefe guda, sai suka koma gefe guda, sai suka yi tasu majalisa, suka yi wa majalisar malamin su tawaye. A lokacin Al-Hasan al-Basri yakan ce i'tazalana Wasil, Wasil ya kaulace mana, to sai wannan suna na mu'tazila sai ya bi su, suka kafa tatu majalisar kaman masallaci nan ga ta ana karatu can, kuma ne je kama tashi, idan an mutum ya zo ya yi wa Al-Hasan al-Basri tambaya ya bashi ansa, sai su tare shi mai ce maka, in sun ji ya ci karo da abin sai su warware masa, haka suka rika yi. To waɗannan su ne asalin aqidar mu'tazila, wanda aqidar mu'tazila daman ana gina ta ne akan hankali, hankali shi ne jagaba a cikin komai, sai hankali abinda hankali ya yarda da shi to shi ne daidai, in nafi kuma ya saba wa hankali in alqur'ani ne to ayi tawilin sa a bankara shi da karfi har sai ya dawo ya dace da hankali amma shi hankalin ba za a bankaro shi ya dace da nassin ba to shi ne Ibn Taymiyyah ke tun banta kala zalika sannan wannan aqidar sai ta tadra ila al-mu'tazila zuwa ga mu'tazila wa asba'i Amr ibn Ubayd mabiya Amr ibn Ubayd Amr ibn Ubayd din yana da shi'anci kuma yana zagin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zahara qawluhum asna'a kama ta zama fi asna'i kina jin haka ne fi asna'i khilafati al-khalifa al-mutalaqqab ko haka yake ko al-mulaqqab ko al-mutalaqqab al-mutalaqqab sai yo al-mutalaqqab bil ma'mun magana su ta fito fili ta shahara zamanin khalifancin ma'mun ɗaya daga cikin khalifofin daular banu al-abbas al-ma'mun yana ɗaya daga cikin khalifofin daular banu al-abbas to a lokacin sa mu'tazilawa sun yi ƙarfi kwarai kwarai da gaske sun dan su ne malaman fada akwai wanda ake kira Ahmad ibn Abi Du'ad shi ne jagoran tafiyar a cikin fada sai suka karantar da shi ma'mun wanda aqida ta shi hattamta hana a'immatul islam har ya rika jarrabar limaman musulmi saboda ka yarda cewa a kawo su sai sun yarda da cewa alquran makhluq alquran laysa kalam allah bal makhluq sai sun yarda alqurani ba magana allah bace halitta ce ta allah a lokacin an jarraba bayan allah da yawa in su ahmad ibn hanbal ko wata kissa kissatul mihna in su safar ibn muslim as-safar malami imam ahmad din in su ali ibn madini da sauran su ahmad ibn nasr yahya ibn ma'in da dai sauran malamai da dama waɗanda suka shiga wannan fitina a lokacin shi wannan sarki ya sa a karkajen raba su duk da cewa kafin a kawo Imam Ahmad shi ya mutu bai halarci amma ɗansa al-Mu'tasim billah shi ya ci gaba da wannan fitina din ya rasu mai abinda wanda ya gaji kujerar shi ma ya ci gaba al-Wasiqu billah ahlus sunna ba su samu sararawa suka lumfasa sai a zamanin sarki al-Mutawakkil billah a lokacin ne sunna ta yi karfi kuma ta dawo ta ci gaba da jan ragamar tafiyar a lokacin imamu ahlus sunna wal jama'a ya bayyana a fili shine imamu ahmad ibn hanbal haddamta hala a'immatul islam wa da'u ila al muwafaqati lahum ala dhalika suka rika kiran limaman musulunci cewa sai sun yadda da su akan haka wanda kuma malamai sun yi tarjiya mai tsanani musamman imamu ahmad ibn hanbal wanda a dalilin haka ne ma wannan aqida ta samu karaya to wannan Ibn Taymiyyah da ya koro maka tarihi ne dan ya nuna maka cewa wannan aqida ta kore wa Allah sifofin sa a ce Allah bai daidaita kan al-arshi ba a ce Allah ba ya da hannu ba ya da ido duk dai sifofin da Allah ya tabbatar wa da kansa al-Qur'ani a kore masa su yana so ya baka tarihin ya abin ya samu asali su waye jimajiman tafiya din waye manyan tafiya din dan kowa yana alfahari ne da asalin sa sauraka waɗanda suke da wannan aqida su san su waye asalin su da za su yi alfahari da su su ne waɗannan da Ibn Taymiyyah ɗin yake faɗa. Ibn Taymiyyah bai gama magana akan wannan ba don wannan sifa ta mahabba ta ɗauki wato masaha mai fa'in gaske a cikin littafin. Saboda nan gaba ma zai zo ya shiga sosai a cikin harkar sifa ta mahabba ɗin nan ya ƙara bayaninta daki-daki wanda abubuwa ne na ilimi mai zurfi mai amfani ƙwarai da gaske wanda da dama mutane ba karanta shi suke yi ba san shi ba. Da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya bamu gumda katar abinda muka yi fada daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim anan wani yana tambaya yake cewa sasin da ya wuce mun ji kana bayanin gafarar da Allah ya yi wa sahabbai waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu zuwa Madina da kuma sahabban sa'an garin Madina to ire-iren sahabbansa waɗanda ba su yi hijira ba ina za a yi musu wuri cikin gafarar da Allah ya yi ambata sai ya ji irin su Muawiya Abu Sufyan Ikrima ibn Abi Jahl da dai sauransu to kaga wannan tambayar idan mai ita yana da aqidar shi'a ne kaga ya fara batsowa kusa dan abin da ya rage kadan ne
ko
ai da ana ta rigima nema akan har su ɗan hijira har su masu hijira har su al-ansar din su Abubakar da Umar da Uthman da su Aisha ummul mu'minin duk an hada su abbige ba a yarda da su ba an zage su an kafirta su Allah an ce su to kare kenan waɗannan ayoyi yanzu an sallama cewa su Allah ya musu gafara yanzu magana su ba'a wuce tare gida to kaga abin yayi kyau kwarai su din ba insha Allah zaka fahimci waɗanda suka ji karatun duka sun san ayoyin da muka ja wasu sun faɗi muhajirun wal ansar wasu kuma basu ƙayyade ba waɗanda suka zauna tare da manzon Allah gaba ɗaya suka faɗa don haka idan akwai inda aka ce muhajirun wal ansar akwai kuma inda ba a kawo ƙaidin muhajirun wal ansar ba an gane ko kamar lakin rasul walladhina amanu ma'ahu jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim kaga babu muhajirun wal ansar gaba ɗaya ko akwai aya cikin suratu muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari akwai muhajirun wal ansar sai duka sun shiga zaka ba duka ayoyin da suka ce muhajirun ba sannan gara da zan maka na biyu muawiya katibul wahyi ne ma daga cikin kuttabul wahyi a ina ka rubuta wahyi ba abadi da ba cewa bai yi hijira ba wannan ai magana ce kawai yayi hijira har shi kansa Ikrima din yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hijira kai yaje ya samu ba wai sai ya dade tare da manzon Allah ba sannan ya zama muhajir in dai ya bar garin sai koma can to shikenan kuma sannan bayan fatihi manzon Allah ya ce Allah hijrata ba'da al-fatih wanda an san Abu Sufyan ya musulunta bayan fati to wace kuma hijira kake neman shi sai yayi kaga shi hijira ba ta zama wajibi a kansa ba bare ka neme shi da yin hijira don lokacin an soke kuma hijira walakin jihadun waliyya wa idza stumfirtum fanfiru to haka Abu Sufyan kuma ya ci gaba da zama tare da khalifofin manzo Allah yana jihadi saboda kaga ya shiga cikin sauran ayoyi da suka yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yabo mai kyau daka idan waɗannan ne suka rage matsalar ka to alhamdulillah bil munasaba akwai wannan sidi da akai magana na tambayoyi 70 wanda dan uwa da Dr. Mansur Ibrahim Sokoto yayi shi da jimawa a kadin sannan dalibai da suke karatu a Jami'ar Islamiyya ta Madina suka sake dauka suka sake tace shi wanda suka karanta shi a cikin sidi da kuma kadin da yake sayarwa audio yana da kyau duk ƙalu suna ji wannan tambayoyi domin tambayoyi ne da ba su da ansa tambayoyi ne a tsila ne muhrija tambayoyi ne da za su sa ɗan shi a cikin matsatsi da damuwa su kai shi bango don ba za su ansu ba sai dai ya yi ta bambami ya yi ta faɗa amma ba za su ansa su ba akwai wanda ya yi ƙoƙarin wai zai ansa su to amma in ka ji kasar ɗin nashi har ƙarshe ba ansa ko ɗaya domin ka zo kana ta faɗa ai da sai ka ce tambaya ta farko da ka ce kaza kaza ga ansa ta tambaya ta biyu ga to kaga an san ka ansa amma ka kama kai ta irkaniya kana ta zuma gangaru kaga ba ansa saboda haka yana da kyau ku ji wannan CD ku haddace shi duk wani dan shi'a ku je wa masa tambaya biyu ku kawai a ciki ku ga ya zai yi shin ya halatta mace ta ci gadon mahaifinta alhali shi mahaifin ba musulmi ba ne ita kuma ɗayar tashi musulma ce to wanda ba musulmi ba kamar misali kiristoci ba masayin ba ma'ayin gado ai su wasiya suke yi will ce kawai yake rubutawa ko ba kama su ba ma abin nan gado dama ba maganar gado ko shi ya ci ko wannan hadisi ne la yarithu muslimul kafir wal kafir muslim hadisi ne muttafaq alayh amma in yayi wasiya fa ya rubuta ya ce na bawa kaza kaga wannan ba gado bane wannan wasiya ce saboda ka in ta karba ta babin wasiya ta sauki amma ba ta babin gado ba saboda ana samun matsala musamman yan uwanmu yan kudu da suke shiga musulunci sai ga wani matashi ya shiga musulunci ubansa kasurgumi mai kudi babban mai kuɗi wanda kuɗin da nashi za su yi amfani musulmi da yawa. To ko dai ka ce wa ɗan nan nashi kaka karɓi komai ka zauna ka zo mu musulmi muna ciyar da kai, wanda mu mun ga yadda a junanmu ma ya miki bare wani baƙo ya zo ka ciyar da shi, ana ga yadda ake samu masallaci ba da kai ake ciyar da shi bare. Ko kuma ya zama da akwai ta inda zai karɓi wannan dukiyar ta amfane shi ko ta amfanar da addininsa. To kaga anan babu maganar gado kamar yadda nasi ya ce, to amma bai kore karɓar kuɗin kafiri ba ta hanyar wasiya. Ai musulunci ya yarda da kyautar kafiri, kafiri na iya maka kyauta ka karɓa. Al-Muqawqis ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ya karɓa, saboda kafiri na iya maka kyauta ka karɓa ba laifi ba ne, a musulunci ba laifi ba ne don ka karɓi kyautarsa. Don haka in ya ɗauka ta sigar kyauta ko ya rubuta shi in ya mutu a baka kyauta, a baka wasiya ce wannan ba gado ba, kamar yadda ka san ita wasiya ba lallai sai akwai gado tsakanin mutum. In akwai gado ma tsakanin mutum da mutum ba a masa wasiya, la wasiyata li warithin, haka ne ko? Amma ba haka ba, wani sai ki musulunta, in ya san in ya musulunta ba za ki gadon ba, sai zauna a kafircin, kaga wannan babban illa ce. Ya alatta ahlus sunna ya auri wanda ba ahlus sunna ba, wato mai bin sauran ɗariƙu. To anan zai yiwu ahlus sunna na miji ya auri wacce ba ahlus sunna ba mace. To galibi mata su inda mazajensu suka yi nan suke nufa, wannan shine galibi. Akan samu masu taurarewa cikin mata ɗin, mijinta yana shi'a ko yana ɗariƙa ita ce sunna, akan samu wannan. Amma galibi inda maza suka yi nan matan su suke bin su, kaga akwai hadari a ce ƴan ahlus sunna ta auri ɗan bid'a, domin zai fizge ta zuwa ga bid'a, kuma ƴaƴanta duk ya yi canza su sai waɗanda Allah ya nufa da shari'a kuma suka balle daga baya. Amma idan shi ne zai auro wacce ba gidan abin nan ba, to kaga zai kara wa ahlus sunna dandazo ne, zai kara musu yawa ne, saboda ka har idan a gidan shehu nan za a baka ka je ka auro ba. Ba shakka addini wani abu ne na farko da ake dubawa yayin da za a yi aure. Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat, haka shi ma namiji, haka ita ma mace, in za ta yi aure namiji farko abin da ya kamata ta duba kenan. Wala 'abdun mu'minun khairun min mushrik walau a'jabakum wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Saboda haka kaga ashe addini shine na farko, kamar da manzo ce fasfar da zati addini ta rifa ce da ita ce sifa ta farko da ake bukata. Sifa ta biyu, mace ta zama mai tausan hali wacce za ta tausaya wa ƴaƴanta, ta kula da su, sannan kuma taimaka ta tausaya wa mijinta, ba za ta dora masa bukatun da suka fi karfin sa ba, kuma za ta rika masa albarkaranci da abin da yake da shi ba. Khairu nisa'il arabi rakibna al-ibil salihu nisa'i quraish ahnahunna lilwaladi wa arahunna lizawji fi dhati al-yad, haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace. Mafi alkhairu mata da suka hau raquma cikin matan larabawa sune salihan cikin su, sun zama masu tausayawa ga yaya, masu kula kuma da tattalin kayan miji. Saboda haka ana san wannan a cikin sifa ta macen da za a aura, ana san mace ta zama tana da kyan da idan ka kalle ta za ka yi farin ciki, kar ya zama na larura ce kawai ta sa ka aure ta dan ka buga baka samu ba, alal larura ce ga wannan ba za ka yi mata adalci ba. Ana san allati idza nazarta ilaiha sarrata, in ka kalle ta sai ta faranta maka rai. Wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta hafizatka fi malika wa ahlik wa nafsiha, idan ka kalle ta faranta maka rai, idan ka umarce ta ta yi maka da'a, idan baka nan kuma ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiyarka. Allah ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafizallah, haka mata salihai suke masu da'a ga Allah, masu kuma kiyaye gaibi anan shine kiyaye mutuncinta da dukiyar mijinta lokacin da baya. Wannan duk sihofi ne na mace kwarai da ya kamata a ce mutum ya nema ya samu. Ce tun kafal bar'atu li arba'in, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاغفر بذات الدين تربت يده idan da wadannan sifofin hudu gaba daya za su samu kaga min babu aula khairun ala khair nurun ala nur ka samu mace mai kudi mai asali mai kyau mai addini abin da dan wuya duk ta hada wadannan hudu kuma da zaka samu da zaka samu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu Khadija to da shikenan ka gama murewa to wannan waɗannan hudun ba laifi bane su haɗu bar ma haɗuwarsu tafi dan wasu malaman suna karanta hadisin sai su kalluna kamar ma illa ce ka auri mace saboda tana da kuɗi ko illa ce ka auri mace saboda tana da kyau wasu sai su rika ɗauko hadisin akan haka sai kawai ka aure ta dan addininta hadisin ba haka ya nuna ba ya bada labarin cewa waɗannan abubuwa su mutane ke dubawa idan zaka samu duka din shikenan in ba za ka samu dukan ba to ka fifita addini shi ne abin da hadisin ya nuna ka fifita addini yayin da za ka yi auren to haka nan ita ma mace abin da kake so ka samu dangane da mace ita ma mace ya kamata ta duba wannan ta duba addini ta duba cewa kai ba mai fada ba ne mai yawan dukan mata da kutufo kullum a gidanka ba haka ke ba sannan kuma kana da dan abin hannunka da za ka iya rike ta kana da sana'a ba zauna kake ba haka nan ana baka kun ga hadisin Fatima bint Qais lokacin da ta zo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khatabaha Muawiya wa Abu Jahl tana neman shawara Annabi cewa waɗannan mutanen biyu sun neme ta da aure Muawiya wa Abu Jahl me yake gani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma Muawiya fa su'ulukul la mana la Muawiya karkafe ba ko bai tare wannan shine suluk suluk a larabci shine wanda ba ya da baya maganin kwam kuma bai san inda zai samu shine suluk dai in bashi zai ko ya bige wani suluk ya dara fakir ne sa ba kusa ba dan shi fakir ta yana da hanyar buga bugarsa amma dai ba ta idan sa shine fakiri ko miskini amma shi suluk bai ma san ina zai dawo ke ba suluk la mala lahu واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه او تروي فضراب للنساء شيكو ابو جهم كل سدس سمتك قال دوكا ني كل دوكا يك سيتي ده ita inki hin usama gaba dai sai ka mata wani ba wanda shi bai ma je ya shiga cikin malima ba cike aure usama kana ga usama dan kamar asalin sa bawa da usama ibn zaid ibn ibn Haritha to amma maza Allah yake ga abin da ya ba ta shawara sai ta bi tace da na aure shi sai naga alkhairi mai yawa a rayuwar mu to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata ta aure mutumin da yana da abin hannunsa ma'ana wanda zai rike ta sannan kuma ta aure wanda ba zai kausasa mata mu'amala an gane ko ashe ita ma mace akwai abin da ya kamata nan wannan lokaci in muka tashi bayani sai mai ta fadar abinda shi namiji zai duba amma ita macen ba za mu gaya mata abinda ya kamata ta duba ba to ita ma din wancan hadisi tun kawar shi ma yun kawar rajulu to shi wannan dalibin jami'a ne a takaice dai addu'a yake nema yace in ya karanta in yayi karatu yana fahimta amma aka je jarabawa sai ya rikice dai ya rude sai kuma ya fito sai an so shin su dawo saboda haka yana nufin a taimaka masa da addu'a kai ta addu'a Allah ya yi maka rudewa wannan kuma take cewa ita budurwa ce ta gama sakandare kuma ta samu mijin aure amma babanta ya ce shi ba zai yi mata aure ba sai dai ta wuce makarantar gaba da sakandare sai ta gama wato sai ta yi gaba da sakandare advanced level da ƙarshe ma ya kori wanda yake neman ta da auren to ita kuma take tambaya anan wai cin ta yi masa biyayya ta ki masa biyayya take zuwa makarantar da yace ko kuwa domin tana tsoron gurbacewar tarbiyyar ta idan ta wuce wannan makarantar ba tare da aure ba babu shakka addinin mutum shine gaba da komai shi uba bai kamata ya yasa wannan karfa ba ya hana ta aure tare da tana son aure in ta je gaba da sakandare me za ta tsina na masa mai za ta tsina aiki za ta rikai tana kawo masa kudin yana karba ko ko menene ya kula cewa sharaf mutuncin yarsa shine gaba da komai matukar dai yarsa ta samu abin da za ta iya rayuwa da shi, ba za ta shiga guri a ce mata ba kauya ba, kuma tana son aure, kuma ta samu miji wanda ya dace da ta aura, kina sai kai wa yarka aure shi mijin, in ya gaje sai barta ta tafi karatu, sai barta ta je ta kare ta ci gaba, in kuma yana ga abin da ta samu ya ishe ta shikenan. Da haka wasu iyaye suna shiga haƙƙin ƴaƴansu wanda kuma ba su da wannan hurumin, musamman idan ya zan shiga haƙƙin nasu zai jawo musu lalacewa da tabarbarewa, musamman dai an san yadda jami'o'inmu suke da yadda makarantunmu na gaba da sukanta da suka zama. To in ya zan ita kanta tana ji wa kanta wannan tsoron, kaga bai kamata a ce ka saki ƴarka ba a cikin irin wannan yanayi. Gara ka ce za ka yi mata auren in ya so ka shaƙanta wajen cewa ta je ta yi karatu, wannan ya fi sauƙi a kan gaba ɗaya ka hana ta auren saboda kawai ta tafi ta karanta English ko ta karanta mass communication. Wannan babu shakka tutarwa ne, kuma Allah sai ya tambayi uban da ya yi haka. Kuma idan yarinya ta san cewa za ta shiga hadari, tana da yaƙinin haka, to ba za ta yi wa ubanta biyayya akan fadawa cikin hadari ba. Akwai abin ba mai ita ma za ta yi karatun nan, ya za a yi ayi karatu da tirsasawa? Ka kaddara ka tirsasa ta ta tafi, sai dai ta faduwa kana tara kuɗin ka. Abin za ka biya ta fada, ka biya ta fada ƙarshe a kore ta, ya za ka yi da ita, za ka yanka ta? Wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da ya ce wani mutum ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya ba ma wani ɗansa kyauta, annabi ya shaida, annabi ya tambaye shi ka ba wa duk ƴaƴanka ne? Ya ce a'a, annabi ya ce ni ba na shaida akan zalunci, ya ingancin hadisi ne ingantacce, in za ka yi kyauta to ka daidaita ƴaƴanka wajen kowa ka yi mata kyautar, kada ka zaɓo su ka yi musu kyauta wasu ka hana su. Ba laifi dan ka ba mu wani sama da yadda ka ba mu wani, gwargwadon buƙatar wannan da ka yi masa ƙari din. Wannan yaro ne secondary, abin da primary yake zuwa ga ta gashi, ga gida sai ka taya masa keke. Wancan kuma secondary yake zuwa yana buƙatar tazara, sai ka taya masa babur, kaga an samu tazara wajen kyauta. Amma kowanne ka masa abin da ya dace, wannan ba ce ka yi masa kayan ɗaki, wannan kuma ɗanka ne ka ba shi jari. Ba lalle kuɗin da ka bada a kai kayan ɗaki su zama daidai da kuɗin da za ka bada a jari ba, wannan duk kowanne ka yi masa bakin gwargwado. Amma yanzu kana taimaka wasu kamar yadda wasu da dama sai dai su ta kyautata wa maza, amma ba su kyautata wa ƴaƴansu mata ba, wannan shi ma zalunci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya shaida akan zalunci, irin wannan zaluncin ake nufi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.